بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود وديا الله سبحانه وتعالى لساك هدمو أولا سافيا تا أصبر أشرين دقاء وتنصفر a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda kuma shine 13 ga watan 12 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A kuma ci gaba da darasin mu na littafin al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan na Malam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى. لا متاشي ودرس سمو نتسعين وانا اللتافي يانا ما تهو واقع لشيكو. طيب إذن بممان تابع ما كون دي قباتا درسي نتسعين تمانين دترا منا كران تعليقي دبياني دشرحي دمالم صالح علي الشيخ كومنا أكاسا نوان اللتافي kuma wanda muke karantawa saboda fa'idar dai da take cikin sa. Yana mana bayani akan abinda dai Ibn Taymiyyah din ya ambata a saman littafi na asali, cewa waɗanda suke hulɗa da aljanu suna da son girmama kabari, to shine kawo mana abubuwa ko halaye ya kasa mana kashi uku na yadda ko bidiyoyi yadda suke dangane da yadda mutane suka dauka akan kabari. Ce akwai wanda yake roƙon wanda ke cikin kabarin, ko kuma ya roƙi Allah subhanahu wata'ala da zatin wannan mutumin, yace ya wane ya Allah dan wane kai mini. Akwai kuma wani halin da mun abinda muka tsaya akan sa dai shine wannan hali na farko, ko inda yake cewa minha, ko da ke ya ce mana والدعاء بالميت له صور. نن ne ina ji kamata mu sake memetowa والدعاء بالميت alai na hudu daga ƙasa a shafi na 165 daidai. In ka lissafo daga ƙasa layi na hudu ƙarshen sa kusa da tsakiya, inda yace والدعاء بالميت له صور, da kalmar صور din layin ya kare, yace addu'a da mamaci, ko a roƙi Allah dan mamaci, yana da hanyoyi guda uku da su masu girmama kabari da mamata din suke amfani da su. Yace minha, daga cikin waɗannan surori, sura ne yana nufin kamar ka ce yana da hanyoyi guda uku ko nau'i uku ne. Na farko an yas'ala bihi fi zatihi, shine shi mai roƙon ya roƙi Allah dan shi mutumin saboda zatinsa, shine bi zatihi. Ga misali nan ya kawo mana, yace ya qulu, misali yace as'aluka rabbi bi fulani, ya ubangiji na ina roƙonka dan wane, ma'ana na sa shi a gaba ko na sa shi tsakani na da kai, ya Allah ka biya mun bukata ta dan wane. Wannan sura ta farko kenan. Yace misali bi Abdul Qadir, ko ya kira Shehu Abdul Qadir yace ya Allah dan Shehu Abdul Qadir kai mun kaza. Bil Badawi, ko kuma saboda Al Badawi Ahmad bin Ali Al Husaini Al Badawi da muka yi magana akan sa makon da ya gabata, ko kuma bil Aidarus, Al Aidarus imami magana akan sa, Abubakar Abdullahi Al Aidarus. Sai shi wa ashbahi dhalika, da makamancin wannan. To nan ne muka tsaya, sai muka shiga muka bada misalin tarihin rayuwar su waɗannan mutum biyu, da Ahmad al-Badawi da kuma shi Abubakar al-Aidarus. To sai yake cewa, mu ci gaba, sai yace hadha idha sa'ala bil mayyit yadhunnu as-sa'ilu annahu yahsulu lahu hina dhalika qabulun li su'alihi. Yace wannan idan shi mai tambayar ko mai roƙon yayi roƙo, yayi amfani da wannan mamaci, yana zaton shi mai roƙon yana zaton cewa hina zalika a wannan lokaci da ya roƙon yahsulu lahu qabulun li su'alihi karbar addu'arsa zai samu ma'ana yana ganin idan ya sa sunan wannan mutumi din salihin ba wannan to Allah zai karbi addu'arsa saboda shi yana ga mutumin salihi ne wali ne yana da matsayi agun Allah Allah yana son mutumin don haka sai ya daga hannu ya ce ya Allah dan wane kai mun kaza yana zaton cewa Allah zai amsa addu'arsa saboda wannan sa wannan mutumi da ya a tsakani wa tahsulu lahu ahwalun inda qab inda alqabr kuma wani abun mamaki wani yanayi zai auku gare shi a wurin wannan kabari din idza sa'ala bil mayyit idan ya roƙon idan ya roki Allah dan wannan mutumi din yace ya Allah dan wani kai mun yace li anna ruhal wali saboda ruhin waliyin wai tusa'iduhu za ta taimaka masa ruhi mun san dai ruhi ruhi ana nufin ran wali wannan dama ya kawo mu zuwa ga wata mas'ala a babin tauhidi da malamai suke ambatawa cewa idan mutum ya lura da asalin shirkar da ta auku a cikin al'umma baki ɗayanta shirka dai shine a roƙe wani wanda ba Allah ba ko a bautawa kai wani wanda ba Allah ba a ɗauki haƙƙin Allah a baiwa wani wanda ba Allah ba wajen ibada to wannan abun farko inda ya fara faruwa bangare biyu ne akwai bangaren irin wanda ya auku zamanin annabi Ibrahim ba dan shine na farko ba na fara ambatarsa ba dan shine na farko ba saboda shi daban yake da wancan na farko din zan koma mana na farkon shine na zamanin annabi Nuhu wanda mun sha magana a kansa na zamanin annabi Nuhu daban na zamanin annabi Ibrahim daban ta bangaren me ta bangaren cewa zamanin annabi Ibrahim mutanen da suke bautawa wani wanda ba Allah ba galibin su a lokacin suna bautawa taurari ne da rana da wata halittun nan na sama da ake gani suna sa ran cewa wai waɗannan taurarin kowace ɗaya tana da ruhi ruhin nata shine wasita wato shamaki da ake sawa tsakanin mai roƙo da kuma Allah subhanahu wataala sun yadda da Allah su ma sun yadda da akwai Allah amma ta hanyar wa za a je ga Allah sai su ce ruhin waɗannan taurarin ko wata ko abin nan to daga nan suka fara bautawa waɗannan na zamanin annabi Nuhu kuwa ta hanyar ruhin salihai ne salihai waliyai ko annaba ko mutanen kirki sai a ce ai ruhin su zai zo ya taimaka maka to a rika roƙon su shine har shedan da yazo yayi musu wannan dabara cewa su yi mutum mutumin waɗannan mutane da suke bautawa ai da suke ilmantar da su addini lokacin da suna da rai kuma har suka yi wannan din daga ba kuma har abin ya koma su ake bautawa don haka dai abun guda biyu ne ko dai ruhin abubuwan nan halittun nan na sama i'tiqadin cewa yana zuwa ya taimaka ko kuma ruhin salihin mutum idan ya mutu wannan kuma shi ya kawo mu zuwa ga bautar kabari shi kawo mu amsa wannan saboda me idan ana cewa ruhin mutum ne ruhi sa a ina ke ake tsammanin sa ana tsammanin cewa inda jikin nan yake to daga nan dai ruhin koda baya jiki anan ya fita to sai a je wannan makabarta ana roƙon mutumin da ke cikin wannan kabari da nufin cewa Allah zai taimaka wa mutum ta hanyar wannan ruhin da zai zo ya taimaka to wannan ne yake jawo sai shedanu aljanu su shigo sai su zo makabartar sai su yi wani abu a wurin da zai auko mutum ya roƙi Allah ya ce ya Allah dan wane kai mun kaza har ma ta kai wani ya roƙi wanda ke cikin kabarin ya wani kai mun kaza ya wani kai mun kaza kuma saboda shedan ya batar da shi sai kaga shi wannan wanan da aka kira sai ya ganshi shi mai roƙon ya ga wanan ya fito daga kabari yayi kaza yayi kaza yayi masa kaza har yi masa magana duk mun yi magana akan wannan to don haka ina so mu mai da mu kan asalin abin ne ku gane shi guda biyu ne ko dai maganar ruhin taurari da rana da wata da abubuwan da suke halittun sama ko kuma ruhin waliyai da salihai shine asalin abin da ya jefa mutane zuwa ga wannan bauta ba wai saboda sun yadda cewa waɗannan su suka yi halitta ba babu wanda zaka tambaye shi waliyin ka wane shi ya halicce sama da ƙasa zai ce ma a'a ba shi ba zai ce maka a'a shi dai yana sa shi a gaba saboda yana ganin mutumin kirki ne ta hanyar sa Allah zai karbi addu'ar sa, ta hanyar sa Allah zai biya masa bukata. Ai mafi yawa duk haka ne ko? To wannan din kuma shine mabudin da yake duk masu shirkan ma maimakon roƙon Allah din sai suka koma kuma suke bautawa waɗannan mutanen gaba ɗaya wanda ke cikin kabarin ma a ce shine kaza shine kaza, in banda irin ta zamanin yanzu da kuma ta zo da sunan har ma za a iya kiran shi wannan din a kira shi shi Allah, bayan kiran sa ma Allah a kira shi ma shine ya halicci mutum. Ai ana wannan kuma a yanzu, wannan kuma inadi ne da kangarewa har ya kai abin ya kai ga haka. Amma waɗanda suke masu shirkar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma mushrikan da suka bautawa gumaka duk ba su yi wannan irin shirkar ba, a kira wani a ce masa Allah mahalicci, ba ai wannan ba, sai dai su ce waɗannan su ta hanyar su ne Allah zai biya musu bukatu, ta hanyar su ne za su samu abin da suke so. To shine dai sai yake cewa li anna ruhal wali tusaiduhu, wai saboda ruhin shi wannan wali zai taimaka masa. Was su'alu bi fulanin hadha, yace wannan roƙon a roƙi Allah ta hanyar wani nan a ce ya Allah dan wani kai mun, sai ce wasilatun min wasa'ilish shirki, hanya ce da ta kan kai ga yin shirka. Wa bid'atun wa khimatun, kuma bid'a ce mummuna, bid'a ce mummuna shine wa khima. Fala yajuzu li ahadin, mana yace don haka bai halatta ba ga wani mutum an yabtadi'a hadhihi albid'ata, ya kirkiro ya fito da wannan bid'a din, bai halatta ba mutum ya fito da wannan bid'a. Wala an ya'mala biha hiya, ko kuma ya amfani da ita ita wannan bid'a. An yas'ala bi fulanin, wato ya roki Allah da wani ka'inan man kana, ko wane ne wannan wani, shine ka'inan man kana, ko wane ne, bai halatta ba ka ce ya Allah dan wani kai mun kaza, wannan bid'a ce. Mun fahimci abin? Shi bai kai ga shirkar ba, mun gane ba shirka ba ce, amma bid'a ce. Wanda ya wannan ya ce ya Allah dan wani kai mun, ba sunansa kafiri ba, amma bid'a yi. Amma kuma zarcewa cikin hakan zai kai shi la Allah zuwa ga shirka din. Wata rana zai ce a to tunda dai an ce ya Allah dan wani, me zai hana ma wannan ma ai zai iya. Shikenan sai a daga shi, sai a bashi matsayin da ba nasa ba. Musamman idan mutumin kirki din ne na gaske, ko annabi ko kuma salihin bawan Allah. Sai ce walau kana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, malam yace wallahi koda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah baya san wannan abu. Ka ce ya Allah kai mun kaza dan manzon Allah, ko wannan din bid'a ne, ba a taba samun wani sahabi yayi wannan abun ba. Kaga ku ba mu kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san manzon Allah ba. Yanzu wani zai ce to ai kaji an manzon Allah ma an hana wani shi abin da yake dauka, duk abin da aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma kar ayi, sai ga an tauye haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ai girmama fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a bashi matsayin nan da Allah madaukaki ya bashi. Ai mu a duk irin surutun da muke da shi, wannan bakin ma mai saban Allah, wace magana zai faɗa har ya daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Baki da kullun zai faɗi kaza, yayi bid'a, wani ma yayi shirka, amma sai ya ga cewa bai girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, sai ya bashi matsayin Allah. Abinda Allah baya so shine ka dago wani ka matso kusa da shi, ka ce shi ma kusa yake da shi ko yayi daidai da shi, ba abinda Allah ya tsana ya kyama irin wannan abu. Don haka Allah matsayin sa fa na Allah daban yake, amma in aka zo cikin daraja ta dan adam taka, to kuma babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba dan adam ba, ba mala'ika ba, ba aljani ba, ba wanda ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba Allah bane. Da za a tambayi mutum da Allah da manzon Allah wanne ne a gaba? In mutum yace manzon Allah ne a gaba fa ya zama kafiri, to wannan kiyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shi Allah ba a kishin nasa haƙin, shi ne zancen da ya kamata mutum ya riƙa lura, ko Allah sama yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kwata-kwata ba a mahaɗawa, domin Allah shi ne mahalicci, Allah shi ne mai bada arziki, Allah shi ne mai komai, kuma shi Allah shi ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fifita shi akan komai. Amma kuma ba darajar su ɗaya ba, Allah shi ne mahaliccin da za a bautawa. Don haka malamai suka sa bid'a ne mutum ya ce ya Allah dan manzon Allah kai mun kaza, kun gane wannan abu? ko manzon Allah ko wani waliyi salihi yana cikin bid'a ba shirka bane amma bid'a ne amma da mutun zai ce ya manzon Allah kai mun kaza cikin abin da ba mai iko akai kuma sai Allah to nan shirka take zuwa misali mutun ce ya manzon Allah ka bani arziki ya manzon Allah dana ba shi da lafiya to anan shirka ta zo ka dauki manzon Allah ka bashi matsayin Allah kun bai jona abu da haka kullum kowanne abu a bashi matsayin sa shine adalci kuma shine musulunci don ba mu taba ji a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya zo ya ce ya rasulullahi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ishi ya rasulullahi ai mana kaza ga sayyidina Umar a zamanin sa lokacin da aka yi shekarar da aka yi fari wani mummunan fari mai tsanani da aka yi yunwa kwakuduba na yunwa da wahala wata a shekarar saboda tsananin wahalar da aka shiga sai da sayyidina Umar yace a dakatar da yanke hannun barawo saboda tsabar yunwa da wahala da mutane suka shiga idan wani ya sata yace a dakatar da yanke hannu saboda wannan bala'in da aka shiga to a wannan lokaci da babu ruwan sama an samu kamfata ruwan sama an zo an samu sayyidina Umar ya za a yi istisqa'i sai sayyidina Umar ya kira baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Abbas yace ya Abbas a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai in muna son ruwan sama mukan je wurin sa mu ce roki Allah to yanzu ya rasu mun zo wurin ka a matsayin kai baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka roƙan mana Allah Allah zubo da ruwa to kaga wannan idan sayyidina Umar da a ce sayyidina Umar yana da aqidar cewa in an roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai ne da a roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a roki Abbas wanne ne yafi muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a roka da sai ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ce ya manzon Allah ruwa kaza da kaza muna bukata a zubo mana ruwa to amma saboda Umar mai tauhidi ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne koya masa wannan tauhidin sai ya je abin da ya halatta shine ka iya zuwa gun wani ka ce yi addu'a kamar yadda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma shi suke zuwa wurin sa ba wai ya zubo da ruwa ba a'a yayi addu'a Allah ya kawo ruwa domin mai kawo ruwa Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba shike zubo da ruwa ba don haka yana huduba wani bawan Allah ya shigo yace ya rasulullahi an shiga matsala fa an shiga wahala babu ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukaki a lokacin Allah ya hada gajimaran aka hada hadirin aka zubo da ruwa kaga wannan ya nuna yana da daraja ba ba shi da daraja ba amma fa ba shine mai zubo da ruwan ba Allah ne mai zubo da ruwa kuma da aka tashi roƙon Allah aka roƙa ba shi aka roƙa ba wannan shine fa tauhidi to kun ga ashe da a ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi irin wannan fahimtar da mutane a zamanin yanzu suke yi su ce ai manzon Allah din me zai hana a roƙe shi to da mun samu a rubuce wani daga cikin sahabbai yana cewa ya rasulullahi ai mun kaza ai mun kaza zamu zo mu magana akan makahon da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roke shi ya yi masa addu'a wasu suna amfani da wannan hadisi a matsayin cewa ai ya halatta a ce ya Allah kai mun dan manzon Allah suna kawo shi zamu zo mu magana akan sa insha Allah darasin mu na gaban kila ma shi kadai shine zamu tattauna akan sa da asalin hadisin da bayanan da malamai suka kawo akai amma yau dan mu fahimci wannan iya nan zamu tsaya sai ku tuna mun insha Allah makon gaba sunan sa hadithul darir ko hadithul a'ma mashhuri ne hadisin Tirmidhi ya ruwaito shi zamu zo mu ji dai da suwaye daban da shi ma akwai al-Imam Ahmad zamu zo mu ji dai yadda bayanin malamai yake akan wannan hadisi mu je sai shi walau kana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yace as'aluka bi nabiyyika ya Allah ina roƙonka dan da annabinka ma'ana ina hada ka da annabinka kai mun kaza kasan galibi abinda bahaushe ke yi wannan abun ba bilaraba suna kiransa al-iqsamu ala Allah bi fulan kai wa Allah magiya da wani mu yanzu a hausance ai ana wa mutum magiya a ce dan Allah kai mun kaza ko to ya halatta a ce masa dan manzon Allah kai mun kaza sai dai a ce dan Allah mun fahimci wannan to Allah subhanahu wataala shi ma ba a roƙonsa a ce dan wani wannan shine al-iqsamu ala Allah ka ce ya Allah dan wani kai mun kaza za mu zo mu ji mataki na biyu shine dan daraja shi ma ba a yi duk yana cikin bid'o'in da daga baya mutane suka farar da shi amma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yin wannan amma kamar yadda zamu zo mu magana akan wannan hadisin makaho din shi yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne neman addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ce masa in ka so ma addu'a in ka so kuma kai hakuri hakurin kuma shi yafi maka kaga ashe zancen na addu'a ne yau ba zancen roƙon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina so ku gano wannan abun ku bambance shi sosai ya halatta ka zo gun malami ko mutumin kirki da kake zaton mutumin kirki ne tsakaninsa da ubangiji kace da Allah wani in ka tashi addu'a ga Allah ka sa da ni a ciki ya Allah kaiwa wani kaza ya Allah kaiwa wani kaza wannan ya halatta mun fahimci wannan amma baka zuwa kace ya Allah dan wani kai mun kaza inda wannan ya halatta ko da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din to ba sai an zo wurin sa ba kun fahimci wannan zancen kamar shi wannan makawan da yazo ai zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe so yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a idan da roƙon Allah zai yi yace ya Allah dan annabi kai mun kaza akwai bukata sai ya zo gaban sa zai iya yi ko a gida kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna son wannan abun ba za su zo ko da kabarin sa ba a gida kowa sai daga hannu sai ya Allah dan manzon Allah kai mana kaza Allah sa kun fahimci wannan abu yawa Allah kara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja Allah kuma ya kara tabbatar masa da matsayin sa na abdar rasula wanda dama mun san wannan mun sha magana akan wannan don haka malami yake cewa zamu dawo dai kanta insha Allah mu yi magana akan hadisin al'ama da kuma dai yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi yace walau kana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace as'aluka bi nabiyyika as'aluka bi abi bakr ko mutun yace ya Allah ina roƙonka dan sayyidina abubakar as'aluka bi ahli badrin ya Allah ina roƙonka dan mutanen da suka halici yakin badar daga cikin sahabbai dan darajar su ko wani abu ko dake ba daraja ba wannan da zatin su ga darajar nan zai kawo mana shine mataki na biyu ko yace as'aluka bil wali al fulani ina roƙonka dan waliyi wani kira sunan wani waliyi yace hadha kulluhu bid'atun wa wasilatun ila shirki yace wannan baki ɗayan sa bid'a ce kuma wasila ce hanya ce da take kai zuwa ga shirka to sai yace as-suratu thaniya sura ta biyu shine hali na biyu na irin wannan abu mun ji wannan ko na ɗayan wannan iri kenan roƙon Allah ka ce dan wani to na biyu shine as-suratu thaniya lid-du'a bil mayyit an yatawassala bima yadhunnuhu min manzilatin lil mayyit mutum yayi tawassuli da abin da yake zaton cewa ai matsayi ne na shi mamaci din ya qulu misali yace atawassalu ilayka rabbi bi haqqi fulan ya ubangijina ina neman wasila zuwa gare ka dan haƙƙin wani me ma'anar haƙƙi dan darajar wani dan matsayinsa a wurinka shine haƙƙinsa yawwa dan haƙƙin wani alwali ko fulanin alwali wani waliyin nan alaika wanda yake kanka ma'ana haƙƙinsa a kanka ya Allah dan shi kai mun kaza atawassalu ilayka bi amalihi salih to kaji kuma wani ko yace ya Allah ina tawassuli zuwa gare ka da wato aikin wani salihi ma'ana wani wali aikinsa na kwarai to dan shi kai mun kaza kaga ba shi yayi aikin ba kai ba kar ku manta daga cikin abubuwan da malami suka ambata la Allah zai mana amfani mu ji su tawassuli me ake ce ma tawassuli kamun kafa yawa kamun kafa misali ko da abun dan adam kana son wani abu a wurin wani sai ka duba wani wanda wannan din yake girmamawa sai ka ce bari kai kamun kafa da wane domin wannan yana da mutunci yana da daraja a wurin shi wannan mutumin sai ka ce wane don Allah ka sa baki ai mun kaza wannan ai tawassuli ne ana kiransa kuma shafa'a har yanzu to banda wannan saurara mana da Allah akwai tawassuli da addu'ar mutum je ka samu wani ka ce da Allah kai mun addu'a ya Allah kai wa wani kaza kai wa wani kaza wannan shi ma ya halatta amma tawassuli da zatin mutum shine wanda bai halatta ba ka ce ya Allah dan wani zaka iya yi da naka aikin zaka iya yi da sunayen Allah da sufofinsa zaka iya roƙon Allah da san da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce ya Allah domin kaunar da muke wa manzon Allah domin kaunar da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce to ka roki Allah da ibadar da kai ka ce ya Allah kaunar da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da san da nake masa inda ikhlasi nake ya Allah ka taimaka kai mun kaza wannan ya halatta ya Allah sallan nan da nayi ta asuba in nayi ikhlasi a cikin ta ya Allah ka bani kaza ya Allah sadakar da nayi in nayi ikhlasi a ciki ya Allah ka ban kaza ai kun ga wannan shine aikin da mutanen nan guda uku suka yi wanda suka shiga kogon nan ko kowa ya ce ya tuno aikin sa salihi ya roki Allah da shi to wannan tawassuli ne da aikin kirki akwai tawassuli bi asma'illahi alhusna akwai tawassuli da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tawassuli bil amali salihah mun gano akwai kuma tawassuli bi du'a'i rajulin salihin ma'ana da wato abin nan tawassuli da addu'ar wani mutumin kirki akwai kuma tawassuli da wani hali da aka shiga mummuna mun gane shi ma ana yin wannan cewa ya Allah wannan hali da muka shiga ya Allah kai kadai muke roƙo ka dauke mana shi mun gane idan Allah ya jarrabe ka da wani bala'i ya Allah ina roƙonka wannan bala'i domin Allah ya alƙawari wanda Allah ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk wanda Allah ya jarrabe shi da wani bala'i to Allah zai dauke masa wani zunubi akan kare masa zunubi kuma daga masa daraja to sai a roki Allah madaukaki da wannan saboda wannan bala'i da ya auku ya Allah wannan abu da kai mana alƙawarin bada lada akan kaza Allah ka dauke mun shi mun fahimci wannan duk waɗannan hanyoyi ne na tawassuli da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to mu je sai yake cewa suratu ath-thaniya lid-du'a bil-mayyit an yatawassala bima yadhunnuhu min manzilatin lil-mayyit يقول أتوصل إليك ربي بحق فلان الولي منكرن تونه بحق فلان الولي عليك أتوصل إليك بعمله الصالح كوسي إنا روقنك يا الله دعيك ونن ولي أيك سنقري أتوصل إليك بمكانته عندك كوسي يا الله إنا روقنك دمس أيوان أقنك منكرن تونه وحرمته دع الفرمس أجي ما نوصل سنعيبه wani sai ya Allah dan alfarmarwa ne kai mun kaza indaka a wurinka wani au zalika da makamancin waɗannan irin abubuwa au an ya kula ko kuma mutun ya ce as'aluka bi haqqihi ya Allah ina roƙonka da haƙƙin sa as'aluka bi hurmatihi ya Allah ina roƙonka da alfarmarsa indaka a wurinka bi jahihi da mutuncin da yake da shi da darajar da yake da ita indaka a wurinka wani au zalika da makamancin waɗannan irin lafuzza malan yace hadhihi waɗannan kulluha dukkaninsu dakhilatun fi du'a bihi suna cikin abin da ake kira addu'a da mamaci addu'a da shi ma'ana sa shi a matsayin wasila wahiya aidan shi ma kuma bid'atun bid'a ne wa wasilatun ila shirki hanya ce da za ta iya kai mutun zuwa ga shirka mun fahimci wannan shi ma ko yawa kun ga kenan mun samu yanzu sura guda biyu ko dai na farko ita ce me roƙon Allah dan wane wannan an hana shi bid'a ne na biyu shine wannan roƙon Allah dan darajar wane ko dan haƙƙin wane ko dan alfarmar wane to shi ma wannan bid'a ne malamai sun hana shi yawa domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk basu irin wannan abu ba tare da cewa sun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu yadda za su yi addu'a to hali na uku amma addu'a'u inda al-quburi amma addu'a a wurin kabari yace fa inna ma shuri'a addu'a'u inda ai shine da mahalin da ya ambata ko guda uku wanda shi malam ibnu timiya ya ambata ko dai a roki Allah da me da shi mamacin ko kuma kai wasu suna roƙon mamacin wasu kuma su roki Allah da mamacin ko kuma na uku a sa wurin kabarin mamacin wurin addu'a shine abubuwan da ya ambata mana to sai yake cewa amma du'a'u inda al-quburi amma yin addu'a a wurin kabari aje kabarin wani ayi addu'a sai ce fa inna ma shuri'a ad-du'a'u inda al-quburi lil-mayyiti an shar'anta ayi addu'a a kabari halal ne amma wa za a yi wa addu'ar shi mamacin da ke cikin kabarin shi za a yi wa addu'a ma'ana ba shi za a roƙa ba shi za a roƙar wa Allah Allah ya masa rahama kun gane wannan yau ba mamacin za a je a ce ya wane ya wali wane kai mutu kana kaza aikin kirki to ka taimaka kai mana kaza a a wannan Allah zai fushi da mutum in Allah in mutum yayi wannan amma a roƙi Allah ya Allah ya Allah mai rahama ya Allah mai jin kai ya Allah mai tausayi ya Allah ka sa wannan bawan Allah naka cikin rahamarka Allah kai masa rahama Allah ka ji kansa Allah ka sa shi a aljanna yana bukata ko baya bukata yana bukata don haka wannan shine abin da ake yi a makabarta yawa sai ce wa qad yadkhulu al-hayyu taban shi mai rai din zai iya shiga cikin wannan addu'ar amma ba ibtida'an ba ba istiqlalan ba sai dai taban me ma'anan taban ta hanyar bin ma'ana ya shiga cikin wannan addu'ar da za a yi wa mamaci gashi ne zai kawo mana misali zai kawo mana misali ma'ana shi mai rai zai iya shiga ciki ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan mamaci kuma a nan sai ya hada da shi cewa mu ma ka ji kanmu in tamu tazo shi ne ma'anan taba'an ɗin to ya halatta a makabarta a yi wannan kaga ba tashi kai misali idan taka ɗin kake nema Allah ya ji kanka to ba sai ka je makabarta ba a ko ina sai ka roki Allah ya Allah ka ji kaina amma ka rokan ma kanka ɗin wani abu zai biyo baya ne in ka roƙan ma shi mamaci din cewa ya Allah wannan mamaci ka sa shi aljanna ya Allah kai masa kaza Allah kai masa kaza mu ma ya Allah kai mana kaga wannan taba'an ne ba istiqlalan ba shine abin da yake ne to sai yake cewa sai ce fashar'u ita shari'a ja'a biziyarati ash-shar'iyya tazo mana da ziyara ta shari'a ya halatta aje makabarta akai ziyara ko bai halatta ba mun yi magana wannan ya halatta yau da haka da asoki ahlus sunna da cewa sun hana zuwa makabarta ai a roki ubangiji ya gafartawa mamata wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk mai sunna mai son sunna annabi yana yin wannan yana kuma son haka aje makabarta ayi addu'a Allah ya gafartawa mamata wannan daidai ne kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lil qabri wato aje ziyara ga kabari wa du'a inda al qabri da kuma yin addu'a a kabarin amma kuma lil maqburi ga shi wanda aka binne din la lil hayy ba wai ga wani mai rai ba wa qad yadkhulu al hayy taban ya sake nana ta mana duk da dai cewa shi mai rai din zai iya shiga ta bangaren bi ga wannan addu'ar ba istiqlalin ba fi du'a a cikin addu'a ka an ya qula al hayy lil mayyit misali ga misalin nan da nace zai kawo kamar shi wato mai rai din yace wa mamaci ko yayi addu'a ga mamaci yace allahumma arhamil mustaqdimina minna wal mustaakhirin ya allah ka ji kan magabata daga cikin mu da kuma waɗanda ka suka jinkirta su wane ne magabata wanda suka riga suka mutu mustaakhirin kuma su waye wanda ba su riga sun mutu ba kaga wanda ba su riga sun mutu ba su ne al ahya to nan su sun shiga saboda ana yi wa waɗancan mamata ɗin nas'alu Allah lana wa lakum al afiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ku ya tsare ku mu ma ya kiyaye mu ya tsare mu al afiya anan shine an yu afiyaka Allah min kulli ma yasu'uka shine Allah maduki ya tsare ka daga dukkan abin da zai munana ma ita ce bahaushe ya dauka ya sa ma suna lafiya al afiya ba ita ce lafiya ba lafiya da muke dauka sunan ta sihha in ana zancen rashin ma'ana wanda take ta maganar rashin lafiya sunan ta sihha in ko aka ce afiya shine Allah ya tsare mutum ya kiyaye shi daga wani abu duk da dai cewa lafiyar ce ita ma amma ba tsiya ta jiki ba ta abubuwa da yawa to shine dai muje kun ga nan yana magana akan kamar da wannan kuma dama ya zo ne a cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa na idan an je makabarta me za a ce ko addu'a ce ta musamman assalamu alaikum ahlal diyari من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أجني أتندني أما أنت نسأل الله لنا من روقن الله قريم دكومكو الله بامو لافيا بامو kiyayewa ya tsare mu kunga ashe kenan wanda ke da rai shi ma ya fa'idanta da wannan addu'a da yayewa mamaci kuma ya shigar da kansa a ciki cikin nan da insha Allah an gane to sai ki cewa menene walakum alafiya aw yaqul ko kuma ya ce Allahumma ghfir li ashabil quburi ya Allah ka gafarta wa ma'abuta kabari wa nawwir alaihim quburahum kuma ka haskaka musu kabarin su waghfir lana wa lahum ya Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta musu wani hawu zalika da makamancin wannan fa yakunu du'auhu li nafsihi sai da addu'ar da yayi wa kansa din nan ata yazo ne taba'an me biyayya ne ma'ana ta zo bayan wancan li'annahu da'alil mu'minina bi'amma yayi addu'a ne ga mu'minai baki ɗayan su min ahlil quburi ga waɗanda suke cikin kabari fa yadkhulu huwa sai zama shi ma ya shiga taba'an lastiqlalan ya shiga ne domin bi ga wannan addu'a ba ta kashin kansa yayi ba inda ta kashin kansa ne to ba bukata ya zo makabarta mun gane wannan wanda take zama laifi ita ce ka je makabartar dan ka roka wa kanka kai wani abu ba ka roka wa mamaci ba saboda ka dauki cewa Allah yana karbar addu'a ne a makabarta saboda darajar wanda aka binne din a wurin to wannan inan ne laifi yake zuwa Allah ya sa dai kun gane waɗannan abubuwa kullun ina nanatawa dan a gane kar a je a shigar da wani zance cikin wani zance menene aka hana mu na farko roƙon wanda ya mutu kace ya wane na cikin kabarin nan kai mun kaza wannan shirka ce shirka ba bid'a ba mun gane na biyu roƙon Allah dan wane to wannan bid'a ce ba shirka bace kun gane wannan shi ma na uku daukar kabarin wane wurin karbar addu'a to shi ma wannan bid'a ce kuma wasila ce da zata kai mutun zuwa ga shirka kun gane wannan shi ma insha Allah yawa to shine kuma ya guzura mana yake kare mana wannan sharhi din to sai yake cewa fa yakunu du'a'u li nafsihi ata taba'an li annahu da'a lil mu'minina bi 'ammatin min ahli al qubur fa yadkhulu huwa taba'an lastiqlala amma an yahtassa mawqi'a qabrin aw quburin aw al maqbarati amma mutum ya kebance wurin wani kabari shine mawqi'a qabrin aw quburin ko wasu kaburuka aw al maqbara ko ita kanta makabartar tunda ai ba kowanne kabari ne yake makabarta ba ko akwai wani kabarin da aka je aka yi shi a wani wurin daban wani a gonarsa aka binne shi wani a gidansa aka binne shi wani ba a kai shi dai makabarta ba wani yana ganin kamar girmamawa ce gare shi abin da yake sunna fa shine duk mutumin da ya mutu a kai shi makabarta wannan ita ce sunna ta daidai ba a ware shi a wani wuri ba banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka da shi yana da tasu khususiyya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa duk annabawa ana binne su ne a inda suka mutu to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a dakin Aisha a cikin gidansa to sai aka binne shi anan saboda abin da ya fada da kansa na ka'ida amma in ba haka ba kowa can ake kai shi sayyidina abubakar an bar shi saboda an roki Aisha radiyallahu ta'ala anha a kawo babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa da abokinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo shi sayyidina umar ma haka wannan shine sababi amma banda haka duk sauran sahabbai ana kai su bakai ne inda ake kai wato sauran mu'mine da fata mun gane to amma mutum ya ware wurin wani kabari ko wasu kaburuka biyu ko uku ko hudu aka hada su a wuri guda ko kuma makabarta da aka sa ta gari gaba ɗaya da ake binne mutane lidduai ya ware wannan wuri domin nan ne wurin addu'arsa lil hayyi ga mai rai aw an yad'u li nafsihi ko kuma ya roƙar wa kansa yace fa hada to wannan minal bid'i yana cikin bid'o'i al muhdatha waɗanda aka farar da su wa wasilatun kuma wasila ce hanya ce ila ta'zimil quburi da take kaiwa ga a girmama kaburka wal ibadati indaha da yin ibada a wurin kaburka insha Allah an gane wannan sai ce wa hadhihi sifatu thalath waɗannan sifofi guda uku mawjudatun inda ahli tasawufi suna nan a wurin ma'abuta sufanci ba waɗanda suka dauki wannan harka irin masu bin hanyoyin sufaye shi yasa kullum fadan su da an hana su wannan abu to kuma shi yasa sai su kai ga rashin adalci in an ce irin wannan abu ba kyau maimakon su zo su yi bincike na shari'a su yi kokarin su tabbatar da abin in yana da asali sai a yi zage-zage ko a ce wanda ya faɗi wannan din maƙiyin manzon Allah ne baya san annabi wannan sharri ne kuma an dade ana yin sa ba zai amfane insha Allah ba zai cutar da kowa ba wanda duk baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kafiri ne don haka tuhuma ce ga ta kafirci a zo a ce maka baka san annabi saboda ka ce ba za a yi wa annabi bauta ba babu wanda ke san annabi sallallahu alaihi wasallama irin wanda ya ce a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa ba matsayin Allah ba wannan ita ce soyayya domin Allah subhanahu wataala da ya aika mala'ika jibrilu gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi za a bashi annabci yace wanne matsayi yake so ya zo da shi duniya a matsayin annabi sarki mai sarauta kaman annabi Sulaiman da annabi Dawud kun ga annabawa ne kuma sarakuna ne ko kuwa yana son a bar shi a matsayin abdan rasula wanne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaba sai ce yana so a bar shi a matsayin abdu abdu mai abdu bawa saboda ya nuna mana cewa in ana zancen girman haƙƙin Allah to shi yafi kowa sanin haƙƙin Allah a bar masa matsayin sa na abdu shi yasa kullun a cikin tahiyya muke fada ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan mene abduhu wa rasuluhu wannan abinda in an zo addu'a wasu suke cewa a yanke sai a ce tahiyya bakin salihina shi abduhu wa rasuluhu din me yasa ba za a faɗa ba kuga waɗannan abubuwa ne da duk mutane suka bebiyo suka kawo kansu haka suka dabebe kansu da shi wannan abduhu wa rasuluhu din asali ne a wannan addini shi yasa babu sunan da babu matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so irin a ce masa abduhu wa rasuluhu shi yasa yake cewa la tutruni kama ataratin nasara ibn maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku daga ni ku kai matsayina zuwa matsayin ubangiji kamar yadda kristoci suka yi wa annabi isa dan maryam kristoci sun yi wannan ko ba su yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu dan me zamu dauki matsayin annabi mu kai shi matsayin Allah subhanahu wataala gashi ga abin da ya gaya mana sai ce innama ana abdu ni fa bawa ne kawai shi yasa yi amfani da innama ni fa bawa ne fa qulu don haka ku rika cewa abdullahi wa rasuluhu shi yasa a duk wuraren da Allah madauki yake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi amfani da wannan abdu din mun sha fadar wannan magana subhanallazi asra bimi bi abdihi kun gani duk mahaddacin qur'ani ya san wannan ai subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina sannan kuma yace تبارك الذي نزل الفرقان على عبده kun ga shi ma wannan maganar abdihi yake duk inda yake so girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawo wannan lafazin abdu din abdun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina shi ma ya kawo abdina aure ga sunan dai ga sunan da yawa a cikin alqur'ani dan ya nuna mana cewa wallahi matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi so kuma Allah yafi so ya amfani da shi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a tabbatar masa cewa shi bawa ne a cikin bayi shine shugaban bayi babu bawan da ya kai shi daraja in muna zancen daraja dama wannan babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halitta mun gane wannan amma kuma ba a hada Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce matsayin su daya wannan shi muke magana akai in ku an ce za a yi magana akan wannan to kar a ce ba a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya kara fahimtar da mu to sai yake cewa wa ammal ghuluu a yace wa ahli al-ghuluu kai ko yace wa hadhihi as-sifatu ath-thalathu wadannan sifofi guda uku mawjudatun inda ahli at-tasawuf wa ahli al-ghuluu fi al-awliya'i irin wadannan sifofi guda uku nan ana samun su ko ba a samu yanzu da Allah wadannan sifofi guda uku wadanne ne wanda dai ibnu shimiya ya ambata mana da roƙon wanda ke cikin kabari su waye za su je kabari su ce ya waliyi wani kai mun kaza galibi za ka samu wani abu masu bin harkar sufaye din na biyu waɗanda za su roƙi Allah dan wani dan darajar wani ko dan matsayin wani ko kuma dan zatin wani su waye galibi masu yin wannan su ne dai masu wannan guluwi din sannan kuma waɗanda za su ɗauki kabari ko makabarta wurin karbar addu'a shi ma su waye waɗannan su ne wani shi yasa muka samu kanmu a irin wannan bala'in yayyawa a cikin mutane har ya zama cewa fadakar da mutane akan sa mutum sai ya yi taka tsantsan in ba haka ba sai a zage shi a ce masa baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali bayanin wannan shine asalin musulunci rashin bayanin shi ya kawo mutane suka fada yanzu a ce za a ana son a roki Allah ruwan sama sai a tafi kabarin wani waliyi ko a ce ai akwai wani waliyi mai menene ko mai tsamiya ko mai giginya a je gun wata tsamiya a ce ai da kabarin wani ne anan wani waliyi ne ya taba kaza har a ce ana zancen tarihin gari sai an fadi wannan abun wannan abun muna da matsala a cikin sa yawa Allah madaukaki ya kara daraja duk waliyansa duk wani waliyi salihi muna roƙon Allah madaukaki ya kara masa daraja amma haramun ne a je a bautawa Allah a kabarin sa haramun ne shi ma a roƙe shi domin shi din a halin yanzu kowaye shi yana son rahmar Allah don haka mu roƙan musu rahmar Allah Allah ya musu rahama Allah ya lulluɓe su da rahama Allah ya sa su aljanna amma ba a ce su din zamu roƙa ba ga Allah mahalici da ya sama yayi ƙasa yake zubo da ruwa wannan abun ba a kyautawa Allah ban akai haka kun ba fi wannan abun mutun ya rika kallon abun ta gefen haƙin Allah kamar da wani malami yake faɗa ina jin kuma na ga mana matsalar da take faruwa a gun mutane har ake rigima da su akan wannan babin shine su suna girmama bangaren shi waliyin ne ko salihin ya za a ce wani ba shi da daraja yanzu duk girman wani duk irin abin da yake da shi to kuma gefe ɗaya so ake kai kuma ka duba mana ya za a ce a manta haƙin Allah ya za a yi Allah da ya halice mu da babu mu Allah da yake bamu abinci Allah nan da yake fito mana da rana Allah nan da yake bamu iskar da muke shaka Allah da yake zubo mana ruwa Allah da yake bamu lafiya Allah da ya hada mu haka Allah da ya kawo mana musulunci yanzu wannan ni'imomin da ya mana ba su cancanci mu gode masa ba sai mu dauki godiyar kuma mu kaiwa wani wanda bai mana wannan abun ba shine abin da ya kamata mutun ya lura ka duba fa wanda ya yi maka komai shine yafi cancanta ka gode masa to Allah shi ya maka duk waɗannan abubuwan wallahi lokacin da Allah ya halice ka ba hannun wani wali ba hannun wani annabi ba hannun wani mala'ika to dan me zaka bautawa wani wanda ba Allah din ba kuma ba shi ya maka wancan abubuwan ba ai ya kamata mai hankali dai a ce wa kansa fada ya girmama Allah sama da kowa tare da cewa kowa din nan in mai darajar ne yana da darajar sa kuma muna roƙon Allah ya tabbatar masa darajar sa dan Allah mun yi abin da ba daidai ba a wannan magana to Allah madaukake ba mu adalci mu je sai shi hatta qala qailuhum har sai da aka samu wani daga cikin su irin wannan masu bin harkar sufaye din yana cewa fi qabri ma'rufin al-karhi mun yi magana akan ma'ruf al-karhi mako ne gabata a darasin minhaji sunna ne ko ma'ruf ibnu fayruz ko ibnu fayruzan wanda ya rusu shekara ta 200 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani salihin bawan Allah ne mutumin kirki mai yawan ibada har imam ahmad ya yaba masa to yana daga cikin waɗanda ga ya mana cewa sufaye sun makalkale masa har sun sa shi a cikin isnadin su na cewa ga hanyar da aka samu silsilar sufanci ai mun taba ambata a wannan darasin wani lokaci har mu kawo isnadin ko ne dai kuna mantawa aka makalkala da wannan da as-sariyu saqati ya karbo daga wannan wannan ya karbo daga wannan wannan har zuwa sai aka lika da Ali ibn Abi Talib aka ce ta hanyar sa aka karbo dariqun sufai wannan kuma duk ƙarya ne yau babu wani ba ruwan su da waɗannan abubuwa to wannan ma'rufin al-karhi din aka wasu sukan je kabarin sa su roki Allah shine har aka samu wani ma yana cewa gashi yana magana ko al-abid al-mashhur qalu fihi suna cewa qabru ma'rufin at-tiryaqul mujarrab wai kabarin ma'ruf al-karhi wannan waliyi ko wannan mutumin wannan salihin bawan Allah ai magani ne da aka jarraba shi aka ga yana aiki shine ma'anan tiryaq asalin tiryaq kamar da malam mai lisanul arab yake cewa farisiya ce mu'arraba lafazi ne na farisanci wasu malaman kuma suka ce lafazi ne ma na yunan wasu ma suka ce lafazi ne na rum shi wannan tiryaq asalinsa shine duk maganin da ake amfani da shi wajen abin da yake kawo sum mun san sumu shine dafi kamar dafin maciji duk abin da yake sara yake irin na maciji to maganinsa ana kiransa tiryaq mun gane to daga nan kuma har ake amfani da shi a matsayin magani kawai duk magani to shine suke cewa ai kabarin wannan waliyin tiryaki ne mujarrabu ma'ana wani magani ne da aka gwada shi ma'ana in dai har mutun yaje yayi addu'a a wurin to Allah zai biya masa bukata wannan a bakin sufaye zaka ji suna fadin wannan magana kabarin wane ai at-tiryaqul mujarrab to yace wannan abun bid'an nan ta aje kabari ana roƙon Allah ita ta jawo wannan abubuwa din Allah sa kun gane nan ce tayi wa alaikum salam na'am su dama a gurin su ainihin manzo Allah sama yake dama ba a zancen sa ba fifita suka yi ba sun ce dai shi ma an gwada in aka je aka yana ci shine abin da suka faɗa ba su fifita shi akan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma dai na san suna guluwi suna wuce iyaka akan irin waɗannan al'amura din to sai yake cewa isi yani min aywai man a'yahu shay'un duk wanda wani abu ya gagare shi wa arada al-istishfa'a yake son kuma ya samu magani min al-amradi al-badaniyya daga cututtuka na jiki aw al-amrad ad-diniyya ko kuma cututtuka na wato addini yani kana alaihi junun misali idan mutum yana da hauka ko tabin hankali aw arada shay'an fi amri dinihi ku cire wannan amrihi dinihi din amri kawai ba haudin fi amri dinihi ko yana nufin ko yana son wani abu a lamarin sa na addini aw duniya ko duniyar sa wai fa alaihi bi qabri ma'rufin to indai kana son wannan to ka tafi kabarin ma'ruf kaga yanzu wanda kace in kana da wata bukata ka tafi kabarin sa su abinda suke asalin magana shine ka je kabarin ka roki Allah ko to yanzu idan ka bai wa jahili wannan damar me zai idan yaje wata ai zai manta ma cewa Allah za a roka a wurin kawai ma'rufin alkarki zai roka ya wane ya waliyi wane to wannan yanzu ka taimaka ka sa shi a tauhidi ko ka taimaka ka sa shi a shirka an taimaka an sa shi a shirka Allah mu dauke tsare mu to shine yake cewa fa innahu at-tiryaqul mujarrab wai to shi magani ne da aka gwada yani an yad'uwa ma'rufan shi ma ku gyara ba yad'iya bane ba yud'a bane kuma an yad'uwa ma'rufan wato ya kira ya roki shi ma'ruf aw an yas'ala bihi ko kuma ya roki Allah da shi aw an yad'uwa shi ma yad'uwa ya kamata aw an yad'uwa inda al-qabri ko kuma ya roka a wurin kabarin kullu hadhihi suwaru hasilatun duk waɗannan surorin da muka ji suna aukuwa lokacin ka kare ne tayi duk waɗannan surori da muka ambata duk suna aukuwa ai ko kun san suna aukuwa kowa ya san wannan abun akwai shi har zuwa yanzu mutane suna yi amma kamar da kullum muke godewa Allah alhamdulillah waɗannan abubuwa ba su yawaita a wuraren mu da yawa ba kamar a wasu ƙasashe din kullum muna faɗa akwai ba babu ba amma ba su da yawa yanzu idan ka je wasu ƙasashen irin su Pakistan da India irin yadda ake waɗannan abubuwa din ballanta na kai zancen Iran dama da za ka gani ƙuru-ƙuru an je ana sujada gaban kabarin wani sujada har goshi yau duk wanda ya je ziyara daga nan ana sa shi ma daga cikin abin da za a je ziyara irin waɗannan makabartar waɗanda ake girmamawa din sai mutum ya sujada har goshin sa ya sa a ƙasa ko kuma ashe ba bauta bace kamar da Khomeini yake cewa wai ai ko dutse ne in ka sunkuya kai masa sujada wai in dai baka yadda dutsen Allah bane to baka shirka ba to dama an kai da Allah ne ai ko baka bauta ko baka addu'ar ba ko baka sujadar ba ka an kafirta ko baka bane Allah sauke Allah sauke to dole mu samu inda zamu tsaya anan gashi maganar a tsakiyar ta ake to mu tsaya din dai inda yake cewa wa idha kanat hadhihi suwaru min albida'i ko daga nan zamu tashi insha Allah insha Allah ba sai mun sake maimaita wani abu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah ya kara mana ilimi mai amfani Allah kuma ya bamu hakuri wajen bayyana wa mutane waɗannan abubuwa mun sani wanda suke kan abubuwan nan da ba daidai ba ba sa jin dadi a faɗi wannan magana to amma muna fata ayi hakuri ba kowa muke so mu ci mutuncin sa ko zagin sa ba, amma wallahi haƙin Allah sama yake da haƙin kowa, kuma tausayi ne zai sa a faɗi wannan din cewa a ji tsoron Allah, a daina bautawa mutum, a bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai. Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.